أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همزه ونفثه ونفثه. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيو شابيو ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa garin Madina 1445 wanda ya daidai da 22 ga watan uku miladiya 2024. Ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma da muka saba yi cikin suratul Baqara, muna aya ta 58 da muka shiga jiya, ko a inda Allah ta'ala ya ci gaba da tuna wa banu Isra'ila da lissafa musu irin ni'imomin da ya musu. Shine Allah ta'ala yake cewa iz kullu dukhulu hazihi alqaryata, ku tuna lokacin da muka ce muku ku shiga cikin wannan alqarya din, fakulu minha haythu shi'tum, ku ci daga cikin wannan alqarya din duk inda kuke so, ragadan kuma a wadace a yalwace. Sai ce wadkhulul baba sujjada, ku shiga kofar wannan alƙarya kuna masu tawadu da kaskantar da kai da sujjada. Sai ce wa qulu hiddatun, ku ce hidda, Allah ta'ala ka kankare kurakuranmu da zunubanmu. Sai Allah ta'ala ya ce naghfir lakum khatayakum, za mu gafarta muku ainihin kurakuranku, wa sanazidul muhsin, da sannu za mu sakawa masu ainihin kyautatawa, mana za mu yi ƙari ga masu ainihin kyautatawa. Wanda yake ajiya ko karatunmu da ya gabata, mun karanta min ji da aka ce wadkhulu hazihi alqaryata, mun ji wace alqarya ce ake nufi. Malamai sun yi sabani a kanta, amma mun rinja da cewa Baitul Maqdis ake magana. Sannan kuma idan aka ce alqarya, ana nufin gari da mutane suke zaune a ciki suka taru. Garin nan babba ne shi ko kuma ƙaramin gari ne shi? Duk mun karanta ajiya. Sannan kuma mun yi bayani akan cewa da Allah ta'ala yake ci musu, fakulu mina haisu shi tumragada, ku ci daga cikin wannan alƙarya duk ta inda kuke so, a yalwace a wadace. Sannan Allah ta'ala ya ce ku shiga wannan kofa kuna masu ƙanƙantar da kai. Wanda yake ajiya muka yi bayanin cewa wannan shi ne asalin sujud na ani ashukur, muka kawo yadda ake yin ta da kaifiyyar da inda ake yin ta da abin da ya kama da wannan. Sannan muka kawo magana wa qulu hiddatun naghfir lakum khatayakum, ku faɗi wannan hidda ɗin za mu gafarta muku ainihin kurakuranku. Duka ne muka yi bayanin waɗannan gaɓɓai ajiya. Yau za mu ɗora gaɓa ta ƙarshe a cikin aya ɗin, shi ne da Allah ta'ala yake cewa wa sanazidul muhsinina, ko Allah ta'ala ya ce da sannu za mu ƙarawa masu kyautatawa. Can da Allah ta'ala yake ce musu wa qulu hiddatun naghfir lakum khatayakum, ku ce hidda, Allah ta'ala gafarta mana, kankare mana zunubanmu. Sai Allah ta'ala ya ce in ku faɗi wannan kalma ɗin naghfir lakum khatayakum, naghfir lakum ma'ana za mu rufe ainihin kurakuranku, sannan kuma za mu ƙetare su, ba za mu bankaɗo su ba. In anan duniya ne kuma za mu ba ku kariya daga barin komawa zuwa ga aikata irin wannan kurakurai ɗin. Sannan muke bayanin cewa khatayakum ɗin nan shi ne jam'u khati'atin, jam'i na ainihin khati'a. Muka ce khati'a kuma shi ne ma yartakibul insan min al ma'asi an amdi, shi ne duk abin da ɗan adam yake aikata na saban Allah da gangan ana kiran shi khati'a. Wanda ko ya aikata shi ba da gangan ba ana kiran shi akhta, khadau wanda yake mun kawo ayan alqur'ani mai girma a jiya wanda suke nuni akan haka din wannan na ganganci wannan kuma na ainihin kuskure da gangan la nasfa amdin nasiya nasiyatin kazibatin khati'a Allah ta'ala ya ce da sannu zamu kamu zamu cizgo makonkwadan kanku makonkwadan kai wacce take makaryaciya kuma mai yiwon aikata kurakuri da gangan sannan mu kawo ta rabbana tu'akhizna in nasina aw akhta'na nan idan kuka yi wannan mutumin da ya tuba ya cika sharuɗan tuba din Allah ta'ala zai gafarta mishi makon mutumin da ya zance musulmi Allah ta'ala zai ƙara mai akan gafara shine yake cewa sanazibul musulmi da sannu kuma zamu ƙara masu isani nan Allah ta'ala ya so ya nuna musu cewa kuma ya kwaitar da su bayan tuban da suke daga wancan zaman suka aikata a baya da niyyar cewa ba su ƙara kuma su ƙara aikata shi nan gaba ba domin ga kwaitarwa wajen yin ayyukan ku zanto muhsinai an bin sannan ko to nan da yace wa sanazidu ai ma'ana sanu'i ziyadatan zamu bada ƙari ala maghfiratin ko ala maghfirati am ala maghfirati zunub akan gafarta zunubai bayan gafarta zunuban da muka mutu mun kankare su bayan kun ba hanyoyin kankare zunubai din to sai Allah ta'ala ce zamu da sannu kuma zamu bada ƙari akan wannan amma za ƙarawa sai ce al-muhsinina al-muhsin nan malamai suka ce huwa ism fa'il min al-ihsan ism fa'il ne na al-ihsan muhsinina masu kyautatawa waɗanda suke aikata ayyuka na kyauta su ne fa'ilai din aiko suka ce al-ihsan masdar na al-ahsana al-muhsin to shi wannan ihsan din malamai suka ce huwa bazul khairi wal ihsan ila haqqi fi haqqi al-khali al-ihsan din huwa bazul khair shi ne aiwatar da duk wani aiki na alkhairi da Allah ta'ala ya umarni ya ce ayi wal ihsan da kuma kyautata wannan aiki alkhairi din fi haqqi al-khali a cikin haqqi mahalici shine Allah an bin tana ko bazul khairi wani ihsan fi haqqi al-khaliq duk wani alkhairi da Allah ta'ala ya umarni akan shi kai shi kuma wajen yin aikin alkhair din ka kyautata shi shine ihsan din a haqqin mani mahalici shine Allah an bin tana ko to shi wannan bazul khairi asa alkhairi kamar sallah azumi zakka duk abinda Allah ta'ala ya umarci mu alkhairi ne shi to kai shi sai ce wal ihsan da kuma ka kyautata wannan aikin alkhairi to za ka kyautata aikin alkhairi har a kira ka muhsin sai suka ce bi an tabniya ibadataka shine ka gina an ibadatka alal ikhlas lillah yake don Allah wal mutaba'ati li rasulillah da kuma kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan ibada an gane ko bazul khairi wal ihsan fi haqqi al-khaliqi suka ce huwa an yad an tabniya ibadatak ka gina an ibadatka ala al-ikhlas lillah ikhlas min da don Allah wal mutaba'ati rasulillah da kuma bin manzon sallallahu alaihi wa alihi sallam to kaga an wajen zaka iya tuba da yace nagfir lakum khatayakum aikin da kuka yi na zulmi da gangan to ku tuba zamu gafarta muku zamu rufe sannan mu ƙetare mu yafe an bin sannan ku tuba akan wannan sannan kuma ayyukan da muka umurce ku yi sai yake cewa sanazil muhsini waɗanda duk aikin da za su yi da ikhlasi za su yi shi akan karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam to waɗannan za mu musu ƙari akan wancan gafara din an bin sannan ku to shine malamai suka cewa wa kullama kunta akhlas wa atba to kunta ahsan duk lokacin da ka kasance mafi ikhlasi a cikin ayyukanka mafi biyayya da kwaikwayon ayyuka irin na manzon Allah wannan fa ka zanto muhsin shine ahsan ce ka kyautata ibada kake na ji
abin jannan go
shaki magana duk lokacin da ka zanto yin ibadanka kana yawaita yin ikhlasi kuma yawaita kwaikwayon manzon sallallahu alaihi wa alihi sallam to anan ne kuke zanto ahsan mana mafi zantuwa musu yi sama da wannan ka kuma anan ne ibada ka ta zantuwa kyawawan ibada sama da na wannan ka da kake kuma anan ne ka kusantan Allah sama da wannan ka kullama kunta akhlas wa atba to kunta ahsan
hakan za ka kuma
to wannan idan aka ce al ihsan tsakanin kai da ubangijinka
shi bazal khair wal ihsan fi haqqi al khali to ya yake ya bazal khair din da an ihsan a cikin haƙƙin Allah yake shi yace huwa an tabniya ibadatak ala al ikhlas lillah wal mutaba'ati li rasulillah wannan shine maza ihsan tsakanin kai da ubangijinka shi ne kuma ya ƙara cewa kullama kunta akhlas wa atba to kunta ahsan
tin ce sana zidul muhsinin za mu ƙara wa kuma masu tautatawa to wannan da yace muhsinin a nan ihsani kashi biyu su akwai al ihsan min jihati al khaliq akwai al ihsan min jihati al makhluq wannan mun ji ihsani a bangaren waye khaliq shine Allah shi duk ibadan da za ka yi ka yi ta da ikhlasi don Allahn kai ba ka buƙatar lada da yabo a wajen kowa in ba Allah na biyu kuma ka kwaikwayi manzan Allah ya manzan Allah ya yi ta sallallahu alaihi wasallam ta yi inda manzan Allah ya yi duk lokacin da ikhlasin ka ya ƙara haɓaka biyayyarka da manzan Allah ta ƙara haɓaka to a nan lokacin ka ƙara kuma zamantowa musulmi matsayinka na musulmi ya ƙara zama maɗaukaci
an bai jannan ku
to amma kuma al-ihsan min jihati al-khaliqi sai malai suka ce fa huwa bazal khair lahum min malin aw jahin aw ghairi zalik al-ihsan min jihati al-khaliqi huwa bazal khair lahum shine aiwatar da alkhairi shimfida alkhairi gare su min malin dukiyar ka ba su aw jahin ko kuma kai amfani da matsayinka da mutuncinka a cikin ƙasa ko a gari ko a unguwa dan su samu abin da suke bukata nasu na amfani aiki ne ko wani matsayi ko a yafe musu ko dai wani abu can da suke bukata kai amfani da matsayinka da mutuncinka dan ka nemi musu wannan abu da shi ma na shiga cikin mene al-ihsan to wannan da yace wa sanazidul muhsinin ya hada guda biyu al-ihsan min jihati al-khaliq da kuma al-ihsan min jihati al-makhluq duk biyu aka hada wancan min jihati al-khaliq wannan tsakanin kai da ubangijinka ibadan da ya dora maka ya ku banu isra'ila ku yi ta da ikhlasi kuma ku yi ta yanda annabinku ya umarce ku sannan babu yanda za a yi zamantakewan ku da zanto daya sai da tabbace keniya wani ya ku wani kuma ku dinga tautata wa junan ku ta kowace irin fuska duk talaucinka za ka iya kyautata kuma mutumin da yake sama da kai don dukiya ko mai mulki shi ma kuma ya kyautata maka da kai daka a cuɗanni in cuɗe ka haka abin ke daka nan ba ku iya rayuwa sai kun haɗa hannunku tukuna kai kuna taimake keniya haka Allah ta'ala ya ga banu isra'ila wannan ma da mu ake ba su kaɗai ke magana akan su ba ci wancan gafara dan Allah ta'ala ya gafarta maka zunubin ka kuma Allah ya baka lada to ladan gafarta ne da Allah zai maka to waɗanda suke da ihsan da kyautatawa Allah zai musu ƙari akan wancan zai musu ƙari akan wancan da kake daka shi wannan ihsani din shamil ne shi ya shiga cikin abubuwa da yawa na ibada shi da zaka tadda shi a cikin alqur'ani mai girma wani lokaci Allah ta'ala yana gwama shi da imani wani lokaci kuma a gwama shi da aiki na kirki wani lokaci kuma a gwama shi da an taqwa ya shiga cikin shi ihsani haka shi an gwama shi da ainihin imani to shi ba akwai ihsani wajen ima tsakanin kai da ubangijinka min da Allah ta'ala yake cewa laysa 'alal ladina amanu wa 'amilus salihati junahun fi ma qa'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihati summa taqaw wa amanu summa taqaw ahsan sai ce wallahu yuhibbul muslimin, lalle Allah yana son masu kyautatawa. Mana laysa alal ladina amanu, babu ga waɗanda suka yi imani, mana laysa junahu, babu laifi alal ladina amanu ga waɗanda suka yi imani, wa aminu salihati, suka aikata aiki na kirki, fi ma qa'im, cikin abin da suka ci, idza mattaqau, idan sun kiyaye abubuwan da Allah ta'ala ya hana aikata, kuma suka aikata abin da Allah ta'ala ya ce a aikata, da ake nasu na cakai, idza udlikat taqwa mujarrada anil da'a, a da'a da'in dafilufiya, da kawo maganar a taqwa, da'a ta shiga, aka ce da'a kuma shi ne bin abin da Allah ya ba da umarni, da kuma nisantar abin da Allah ya hani. Idan aka ce a taqwa, ya haɗa bin abin da Allah ya ba da umarni a yi, da kuma nisantar abin da Allah ya hani a kan shi. To waɗanda suka yi imani, suka yi aiki na kirki, Allah ta'ala ce babu laifi a kansu, cikin abin da suka ci, cikin abin da suka ɗanɗana. Idza mattaqau, idan suka ji tsoron Allah, wa amanu, kuma suka yi imani, wa amilus salihati, kuma suka yi aiki na kirki, sun mattaqau, sannan kuma suka ƙara yin taqwa, wa amanu, sannan suka ƙara yin imani, sun mattaqau ahsan, suka ƙara yin taqwa, kuma suka ƙara kyautata ayyukansu, sai ce wallahu yuhibbul muhsinin, Allah ta'ala yana son masu kyautatawa. To ku duba wannan aya ɗin, alaka da wannan wasanizidul muhsinin, Allah ta'ala ya ce laysa alal ladina amanu, babu ga waɗanda suka yi imani, junahu, laysa junahu, babu laifi ga waɗanda suka yi imani, bayan kuma wa aminu salih, suka yi aiki na kirki. Idan ka ce la ilaha illallah, bai wadatar ba sai ka yi aiki tukunan ita, sai aiki ya shigo ciki, ko nan shi ne fi da aqida ahlus sunna wal jama'a, raddi ga ainihin su waye, murji'awa. Aiki yana cikin imani, in kai kalmar shahada in baka yi aiki ba, baka da imani, sai ci tafi ma ɗaƙi, cikin abin da suka ci babu laifi a kansu. Kaga wannan abin da suka ci ɗin nan da ake magana a kai, in za ka ci shi ma na yana buƙatar ihsani a cikin shi, don can da ya ce wallahu yuhibbul muhsinin a ƙarshen aya ɗin, shi zai bayar wannan, zai ce wa ahsanu, kuma ƙarshen ya kawo wannan, ko wajen imanin ana buƙatar ka zanto muhsini wajen imani ɗin, irin imanin da manzon Allah ya kisa ahlus sunna wal jama'a, suna tsakiya tsakanin ƙungiyoyin fata guda biyu a kowane babi na aqida, suna tsakiya biyu, sun kyautata imaninsu a kowane babi tsakanin ƙungiyoyin fata guda biyu, wani suna nan wani suna nan, suka tsaya tsakiya duka ake. Ita idza mattaqau, idan suka ji tsoron Allah, suka yi aiki, suka nisanci abin da Allah ta'ala ya hana, wa amanu, kuma suka yi imani ɗin, dan abin da yake magana, idan ka ci wani abin da Allah ta'ala ya halatta maka, ka ci halal, ka kyautata shi, to kuma ana buƙatan wannan jikinka ɗin da ya samu kuzari da lafiya, da ya ci wannan abinci ɗin, ka aiwatar da wannan lafiyar zuwa ga abin da Allah ya kashe, shi ne idza mattaqau kenan. Sai ce wa aminu salih, suka yi aiki na kirki, sun mattaqau, kuma sun ƙara yin imani, sun ƙara yin taqwa, wa amanu, sun mattaqau, wa ahsanu, kuma suka kyautata da ikhlasi, da biyayya, suna kwaikwayon annabinsu. Sai ce Allah ta'ala yana son masu kyautatawa, yana son masu kyautatawa. Haga an gwama shi al-ihsan din da mene, da al-iman. An fahimci wannan, ko kana ma iya cewa ayo ita kadai kawai ta ma haɗe, an haɗa ta da taqwa da al-iman din da amal salih, duk ayan ta haɗe duka ake, duk ayan ta haɗa ayan duka guda wanda muka yi magana akan su, shi dai wani tabbatar da abun asiri akan cewa an gama al-ihsan da amal salih, shine inda Allah ta'ala yake cewa innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudiu ajra man ahsana amala. Allah ta'ala na cewa innal ladina amanu, lalle waɗanda suka yi imani, wa amilus salihati, suka yi aiki na kirki, sai Allah ta'ala ya ce inna, lalle cewa mu la nudiu, ba ma tuzartar da ajara ladan man ahsana amala mutumin da ya kyautata aikin shi kaga nan an gama al ihsan ma al amal as salih an gama duk mutumin da ya aiki ya kyautata aikin shi la nubi ajra man ahsana sace amala akwai duniya su aiki zamu zo mu tarin salati mi sallah duk sallah muka yi ko kuma kuma Allah ta'ala bai ba da lada sai ga mutumin da zai ce muhsin fi salati ya kyauta sallar tashi yayi ta da ikhlasi sannan kuma yayi ta yanda manzon Allah yi ba lalle yake 100% ba ya kwatanta ko ko da a ce 50 cikin 100 ne ka kwatanta da aika hajjar ba misali kenan ko yana ma iya ce ko da 40 ne cikin 100 aika ce amma kasa da mai aifa duwa ne ko ko a hajjar ba duniya misali kenan kuma zan mutum da ya kwatanta yin sallah din 70 cikin 100 80 cikin 100 daidai wani kuma ga ikhlasi yake dan Allah to shine Allah ya ce bai tozar da ladan shi zai ba shi lada yanda yake so ba za a yanke mishi ladan shi ba wani lokaci kuma Allah ta'ala yana gwama an insan din da musulunci shi kanshi gaba ki daidai ake sai Allah ta'ala yake cewa bala man aslama wajhahu wa huwa muhsin falahu ajru inda rabbih ina cewa bala haka abin yake mana aslama wajhahu duk mutumin da ya miƙa fuskar shi ya miƙa wuyar shi zuwa ga ainihin Allah wa huwa muhsin yana da ikhlasi da kuma kwaikwayon annabin shi falahu ajru inda rabbih yana ladan shi a wajen ubangijin shi za a bashi wani man aslama an gwama ainihin al-ihsan bimaza bil islam haka shike na shamil shi ya shiga cikin komai hatta mataki na al-islam da al-iman ihsan ya shiga cikin shi isa da Allah sai kawo shi a ƙarshe tambayan da malaika jibril ya mishi mala islam mala iman wa mala ihsan shine anta abdullah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka yana da wannan duka ake kudi ya shiga cikin wannan dukan su dama matakayya na ainihin martaba na mutane a cikin musulunci aiki uku ne akwai maqamul islam akwai maqamul iman akwai maqamul al-islam maqamul islam shine kowa yake cikin shi bayuwa a kira ka musulmi sai ka bi wannan mataki wanda yake musulmi ne shi ya yi kalmar shahada amma kalmar shahadan bata warware ba ayyuka da aka umarce shi ya yi yana musu shan ruwan tsuntsaye sallan bai riƙe ta da kyau yadda yake mata ba haramun kuma duk wanda yake cikin haram balantan a ce ne sun ci makaruki bai tsaya riƙe wajibi ba balantan a ce nafila bai nisanci haramun ba balantan a ce ya nisanci makaruki wannan shi ke muqamul al-islam shi sa Allah ta'ala yake ta qalatul arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala ma yadkhulul iman fi qulubikum aw ya suka ce mun yi imani mun zanto mun ne sallata a wanda yake kun yi kauya kun kalmar shahada har yanzu imani bai na su a cikin zukatan ku ba tukunna ka wanda ko yake muqamul al-iman shi mutumin da ya doge ya tsaya a kan faralla duk abin da Allah ya faranta yana aikatawa amma ayyuka na nafilfili yana musu shan ruwan tsuntsaye bai dogo a kansu bai da sabati a kansu bai da muwazaba a kansu kuma yana dumudu cikin makaruhi amma ya nisanci haramu wannan shi ke mu'amalan al-iman shi ne muktasidun kenan go wanda kuma zalimin nafsi wannan muke maqamuna an al-ihsan shine ya riƙe farilla da kyau na fulfili kuma ya doge akan sai da kasan farilla haka ya riƙe su haramun kuma ya nisanta makaruhi shi ma ya nisanta shi kamar haramun din da aka yi da maqamul ihsan kenan wannan yake shi haka matakin yake haka matakin yake da kake abban jannu bari mu karanta ko kuma mu bayani daraja ta an al-muhsinuna karkashin hadisin nan بيتي الإنسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أي إنسان كان هو وسنزيد المسلمين بس النظام ساكاوا حكم ظامي آدي كما سكون تتاوى فيا إنسان يكي من ذا الله من تعرفي كبوتاو الله كمركانا جميعا idan kai baka ganin shi to shi yana ganin ka shine karshen wannan Zaid bin Arqam yake cewa da isnadi ingantacce kunta annaka tara Allah ka kasance a cikin ibadar ka kaman kana ganin Allah fa illam takun tarahu in kai baka ganin shi fa innahu yaraka yana ganin ka wannan Imam Nasa'i ta dace isnadi hasan wani mutum ya cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi sunna hadisni bi hadisi waj'alhu mujizan ya rasulullah ba ni labarin wani hadisi wani zance wannan zancen kuma ka sanya shi zanto takaitaccen zance sai manzo Allah yake ce mishi salli salatan muwaddi'i kai salla irin sallar mai bankana fa innaka in kunta la tarahu in kai baka ganin Allah fa innahu yaraka Allah na ganin sallar mai bankana ka zanto haka wanda yake wani Imam Ibrahim kadishi a cikin Ausat da isnadi shi ma al-Hasan Hasan rashin wannan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tara fa innahu yaraka can mun yi bayanin cewa shi wajen insani tsakanin mu da zuwa ga Allah shi ne muka ce an tabzulal khair wal ihsan fi haqqil khaliq wa tabni ibadatak ala al ikhlas lillahi wal muta'ati li rasulillah haka muke gani akai ko to shi wannan to ya za a yi tabada alkhairi da kyauta zuwa ga Allah ya kuma ikhlasin ka zuwa ga Allah da kwaikwayon ka zuwa ga manzo Allah zai tabbata shine ka an ta'budallah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka nan ne zaka dauko ikhlasin da mutaba ka gina shi akan wannan abu guda biyu abin wannan ko shi ke magana muka ce shi insani bai tabbata sai da abu guda biyu muka ce al-ikhlas lillah wal mutaba'a li rasuli da kuma biyayya kai koyon shi manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam shi suka ce ai ibaratul insan rabbahu ka annahu yarahu shine mutum ya bauta ubangiji shi kamar yana ganin shi amma yana go bauta ubangiji kamar kana ganin shi to ya zaka bauta wa Allah kamar kana ganin shi sai suka ce ibadatu qalbin wa shauqin kamar yanzu idan kana son abu a cikin zuciyarka kana son shi kana begen shi ababen shi wajen neman shi za ka yi mishi da shauki da kyautatawa da bin hanya kar kai kuskuren hanya don ka samu wannan abu ba haka ake ba to shi haka za ka kwashe ma Allah ne ma'ana zuciyarka duk bautan da muke yi a kan muna bege da kuma son Allah ne muna son kuma haɗuwa da Allah ne to a yanzu din ka sa a cikin ran kaman kana ganin Allah ne ta wajen neman shi da kuma begen shi cikin ya za a yi mutum ibadashi ta zanto ibadatu qalbin wa shauqi ya za a yi ta zanto haka ne shi suke cewa ya ji lil insan min nafsi mutum ya ji a cikin ran shi hasan alaiha yana kwaɗayin wannan ibada kar ka ji ibada mace nauyi ce a kanka kana ku ayyanta haka mai da yake a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam Allah idan yana cikin nishadi ko yana so nishadantu kaga abin da kira hobi an san hobi ko abin da mutum yake yana so nishadantu sai tashi kana cikin nishadi ka dauko jere da kana karanta dan boko ka yake yana cikin nishadi zai ci bare je ya kwallo ko ya folo ko nishadi shi kenan hobi shi kenan haka wani mutum tafi tafi haka dan kawai ba maganar tafiya ya hau jirgin kasa daga nan Kaduna zuwa Abuja a yayi da hobi din shi ke dishi yana kallon daji to shi manzo Allah hobi shi shine sallah yace arina bi haya bilal ya bilal hutar da mu da sallah din ta shi mu sallah mu samu hutu to hasin ke na aka shauki yake da san in yana sallah yana ganawa da ubangiji shi al musalli yunaji rabbahu duk haka nau'in ibada aka kai ne ibada din ka ji kana kwaɗayin ta li annahu domin cewa shi ya lagu hazal lazi yuhibbu yana neman wannan da yake son shi in ku ka tashi kana neman abin da kake so ai zaka kwaɗayi da sa'ar ka lalle zaka same shi tana duk inda zaka bi zaka bi wannan hanyar kaka kuskure ita wannan yadin dan kakkarsa wannan abin da kake so ka samu haka zaka aibo to shi ma haka ake bukata kai yace fa huwa ya abudu yana bauta Allah ka annahu yara kuma yana gani shi dan idan hankalin shi ya kauce wa Allah din zai kamar abin da yake nema a wajen Allah zai rasa shi
sai kuma yana gani Allah fa yaksibu yana fa Allah wa yuniba ilayhi ya kuma zuwa ga Allah da ko ya takarrabu ilayhi yini ƙara neman kusanci zuwa ga Allah daga duk wasu ayyukan da zai aikata duk abin da zai ƙara kusantar da shi zuwa ga Allah a cikin ibada ita zai aikata to shine ibada ibadar talabin mashauƙin kenan ta nema na abin da kake so kuma da begen wannan abin da kake so an bincin nan ko wannan ka annaka tarawu ke sai ce kuma in lam takun tara fa innahu yaraka in ke baka gani to shi yana ganin ka in ke baka gani wani Allah din to shi Allah din yana ganin ka in wancan bai samu ba kuma kana wancan matakin farko anta abdullahi ka annaka tarawu fa in lam takun tara fa innahu yaraka shi Allah din yana ganin ka tsakanin bi nauni bi girma an tabbata Allah ka annaka tarau fa in lam takun tarau fa innahu yaraka nan ka suranta kaman kana ganin Allah in ba za ka iya suranta kana ganin Allah ba to ka suranta Allah din na ganin ka an mutum magana ko wanne bi girma a cikin nan wanne bi girma wanne bi girma ce ko sun ce na farko ko sun ce na biyu haga an sabani kenan ko haka wancan ba ka bauta Allah kamar kana ganin shi na biyu kuma ba ka ganin shi amma kuma ka suranta shi yana ganin ka shi yana ganin ka yana iya yiwuwa kai kana ganin shi ba mu kama da ban aje babu zatin Allah tsakanin mu mutane yana iya mutumin mai gidanka din kai kana ganin shi baya ganin ka mai gidanka dai saka aiki kai kana ganin shi baya ganin ka nan kuma kai ya kin yana ganin ka ko da kai baka ganin shi idan asa CCTV kai ta mara a ko ina duka ake yana hangen ka an ban janna can ko babu ma wannan kimurorin duka ake a kai da kake sun fa yana kallon ka kai kana ganin shi kai ba lai kuma ganin ka kai kana kallon shi ina ka bu a wani guri shi baya ganin ka da kuma wannan wanda yake bai ganin mai gidan amma yana surunta yana kallon shi wanne fi girma a ciki na biyu to shi ne wannan shi ne fa in lam takun tara fa innahu yaraka an bayyana wannan to wannan na biyu sai suka ce wa ubudhu ka bauta mushi ala wajhil khawfi akan fuska na tsoron shi wala tu khalifu ka sa mushi in ka suranta cewa kai baka ganin shi amma shi yana ganin ka akwai burgar da kai dan kana yin kuskure yana kallon ka kuma zai kama ka akan wannan kuskuren mun hawo nan duniya wannan kyamarorin suna kallon ka suna daukan ka duk abin da ka za a yi taro a cikin abin da ka aikata nan ma kuma za ka ganin kyamara din dan kyamar ma da ake sa yanzu akwai wanda ke ba irin za ka iya hangota ba wata ɗan karama ce ba za ka ganin ta duka ake kuma suna kallon ka amma mai dan doron nan aka sa masallacin ai za ka ganta ai ko wani ma sai ya yi samun ta dan hankici ya rufe ta ya taɓa nan shi duka ake amma akwai wata ɗan karama ma ba za ka san ta ma duka ake kuma tana kallon ka duk abin da ke ana kallon ka to ka suranta din in kai baka ganin Allah to shi Allah din yana ganin ka zaka ka bauta mai akan kana jin tsoro in ka saba mishi ba kai yanda yake so ba to zai kama ka sai ce li annaka idza khalaftahu idan ka saba mishi fa innahu yaraka yana ganin ka fa ta'budu ibaratan khaif min ka bauta mishi irin bauta mai tsoro gare shi harib min azabi mai gudun azabar shi wai qabi da kuma hukubar shi an bincin nan ko an gani to wannan take to haka sai ka kasa matakin ihsanin kashi suka ce akwai martabatu talabi akwai martabatu talabi arabi martabatu talabin shine wancan anta abdullahi ka annaka tarau dan kana butar Allah ibadatu talabin wa shauqin talabin kenan ho na biyun nan kuma fa in lam takun tarau fa innahu yaraka yace martabatu al-harab kana yi ne kana gujewa azabar Allah azabar Allah kake gujewa duka
makana bin tsoron kakka saba mushi akan abin da ya umarce ka
amma jannan go yake da wannan ita wacce martaba ta ani al-talab din shine an ta'budallaha ka annaka tarahu martaba ta gonta al-harf shine an ta'budallaha wa huwa yaraka ina ganin kai fa illam takun tarahu innahu yaraka naka zaka ji tsoron Allah ka saba mushi kai sallah zaka yi sallah inda kike sallah da shine yake cewa yuhazzirukum Allahu nafsa Allah ta'ala na tsoratar da ku kan shi ba ku ganin shi amma shi yana ganin ku dan hakan nan ku bauta mai kamar kuna ganin shi in ba ku ganin shi yana ganin ku da ka suka ce jinnan guda biyu dukan sun bambanta ba dai suke wannan jumla ta ƙarshe fa in lam takun tarafa inna yaraka so da darajar ta da matsayinta sai matsala sai kawo ta ƙarshe an ta'budaka annaka tarahu fa in lam takun tarafa innahu yaraka shi ne matakin wani to wani irin ihsan wanda ake bukata mafi karanci kowannen mai aikata shi ko da baka kai matakin martaba ta ɓalabin ba baka kai matakin martaba ta an alharbu ba amma kuma ka samu ihsan a cikin aikin ka wanda ake bukata al-ikhlasul mutaba'a shi ake so wannan jannan go shi ne malamin suke cewa wannan qadarul ihsan al-mujzi gurgudun ihsani wanda yake isuwa wa yasihu ma'ahu an yakuna al-amalu hasan wanda yake inganta tare da shi aiki ya zanto aiki hasan wa an yakuna fa'iluhu muhsinan wanda kuma aikata aiki na kashi muhsin wa sanazil al-muhsin ka zanto daga cikin muhsinina sai suke cewa wa hazal qadar min ihsan wannan gurgudu na ihsan la yasihu amal biduni duk aikin da zaka aita wanda Allah ya umarce ka in babu shi aikin bai ba Allah ta'ala ba zai amsa Allah ta'ala ba zai amsa ba sai ka ce huwa an yakuna al-amal khalisan wa an yakuna ala wafqi sunnah shine aikin da zaka koyi kalashi don Allah kuma ka yi shi dire da sunnah manzo Allah amma jannan go wannan mujji aikin ka yayi ana sa rai Allah ta'ala ya amsa ko da zuciyarka bata halarto kamar kana ganin Allah ba bata halarto kamar Allah yana ganin ka ba amma dai kai wannan mujji ya isu akan aiki amma in babu wannan gabar duk aikin da kai Allah ta'ala ba zai amsa ba shi ne wa sanazidul muslim da sannu zamu karawa masu kyautata ayyukansu abin jannan go za mu ƙara musu akan wani kaga nan wancan abin da yuda suke wa qulu hiqatu nakfir lakum khabayat sai ce wa sanazid al-muslim wa qulu hiqma abu wa qulu hiqatu nan ku faɗi wannan kalma da ai umarni aka ba su ko da ikhlasi kuma ku faɗe ta daidai ku canja hiqatu zamu ta gaba tawaddal madina zalam qawla man zalim lazi ila lahu yuje hibatu din nan sai suka ce habbatin fi sha'arati aga sun canja ba su yanda manzon umarce su yi ba koda sun fada da ikhlasin amma kuma ba su yanda aka ce su fada ba Allah ta'ala ba zai amsa ba wannan kawai gurgudan wannan Allah yake bukata da rizqi su yi da ikhlasi kuma su yi shi yanda manzon sa ce su aikata amma kin magana ko yanda adam Musa ya ce ku ci fa qulu iqtat dinna amma in jannan Allah ya amin wannan umarnin ya ga musu fa qulu iqtat ku yi da ikhlasi ku faɗi wannan kalma don Allah kuma ku faɗe ta yanda annabi Musa ya ga mu kar ku canja wannan shi Allah yake bata kai kuka yi wannan to nagfir lakum khabayakum zamu gafarta muku amma kuma wa sanazidul muhsinina waɗanda za su yi aikin nan suka halatta suna ganin suka yi shi kamar suna ganin mu ko kuma ba sa ganin muna ganin su za mu ƙara musu amma kuma ganin ko haka ake so ku yi misali ya ku bin isra'ila wannan kawai ake bukata wannan shine ihsan al-mujzi liqabul al-amr ya isa a kira aikin hasan
ya isa a kira mai aiki din muzin ikhlas da mutaba'a. An yi magana ko haka shi ce nan duk ikhlasin mutum duk aikin da zaka yi duk ikhlas da yata waniya ka in baka yanda manzo Allah ya ce ayi ba Allah ta'ala ba za sawa maga alissafa ka a cikin mutanen kirki idan kai aiki yanda manzo Allah ya karantar amma ba don Allah ba nan ma ba alissafa ka a cikin mutanen kirki sai biyu sun haɗu tukunna ki sai biyun nan sun haɗu kamar yanda wannan aya ta nuna ake faqulu hibatun naghfir lakum khatayakum wa sanazid almusin wannan gargadan shi ake bukatar su faɗa kawai masu suka canja halartowa ka bauta Allah kaman kana ganin shi ko kuma ka halarta cewa Allah na kallaka in kai baka ganin shi wannan matakai ne na biyu da na uku matakin farko na ihsani almutaba wal ikhlas mataki ne yake biye da shi shine martaba ta ani at-talab an ta'budallaha ka'annaka taraw ibaratu talab wa shauqi mataki na uku an ta'budallaha fa in lam takun ta fa innahu yaraka shine ibadatu arabin kenan kana kallon shi na kallon ka Allah an sa maka idanuwa nan dan adam dabi'ai shine in an sa shi aiki an sa mishi idanuwa an takura mishi zai aikin da kyau bai so ya kauce ba ka yake misali ki akai ni maka sa wannan haka ne aka nima daga gare su shi an bin wannan ko haka ne aka nime su shi sa ake maganar cewa muryan da Allah ta'ala yayi magancan mana amila salihan min zakar aw unsa wa mu'minun duk mutumin da ya aikata aiki na kirki mace ne ko namiji alhali yana mu'min suka ce amalun salih aiki na kirki aiki na kirki suka ce aiki ba a kiran shi salih sai hada da ainin al-ikhlas wa hada wal mutaba to wannan kai Allah yake bukata gwargwadon abin da kowa daga cikin ake so yi yin ikhlas ne yin mutaba a kan shi ko kuma manzo shi dai gwargwado kuma kai canja wa manzo din kar ka canja sai ce man amila duk mutumin da ya aikata wa huwa mu'minun ya aikata aiki alhalin yana mu'mini sarar alqaul wal amal wannan magana ta shi da wannan aiki nashi ma'aniyat suka koma tare da niyya yani fil qaul wal amal wa hadha radin adil al-ijtihad wannan kuma a kudurci a cikin zuciyarka da suka ce annan niyyata fi tawajjuh al-qalb hiya tawajjuh hiya tawajjuh al-qalb mana ita niyya shi ne fuskantar zuciya wa iradatu al-qalbi da nufin zuciya wa qasdu al-qalbi da nufin zuciya ne sai kira niyya zuciyarka mai tanifa mai ta fuskanta mai kake nufi Allah kake nufi shine man amila salihan min dhakar aw unsa wa huwa mu'min duk mutumin da ya aikata aiki na kirki mace ne ko namiji yana mu'min kaga an wajen farko ikhlas zuciya i'tiqad mai zuciya ina ne zuciyarka ta fuskanta mai tanifa menene kasadinta wa tanifa da wannan aiki nata sannan kuma ta kwaikwayi manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam sai suka ce hadha huwa al-qadar al-wajib wannan shine gurgudu na wajibi min al-ihsan na kyautatawa allazi la yasihu al-amal biduni duk wani aiki zaka in babu wannan aikin bai ba to wannan gurgudan shine Allah ta'ala ya buƙaci banu isra'ila wa qulu hibatun naghfir lakum khatayakum ku faɗa da ikhlasi kar ku canja zamu gafarta mu sai mu ƙara faɗaitar da su da su ƙara wani kumaji su ƙara ƙurewa gaba wajen aikin kirki sai Allah ya ƙara musu sai ce sanazidul muslimin za mu ƙara wa masu kyautata aikin su ko dai ku bauta mana kamar kuna ganin mu in ba ku ganin mu ko mu muna ganin mu to wanda ya bauta mana ta wannan hanyoyi guda biyu za mu ƙara mishi martaba ta talabin wa shauki da kuma martaba ta al-har za mu ƙara mishi wannan abin jannan ku shi suka ce wa amma al-qadar mustahab amma gurgudu na ihsani wanda ke mustahabi shine fa an yakuna qa'iman fi amali mutum ya duya cikin aikin shi ala maqamil muraqaba aw maqamil mushahada muqami guda biyu kari akan wancan abin jannan ku nan mustahabi ne wannan ka yi a cikin aikinka na ibada akan muqamina muraqaba ko muqamina al mushahada muqamina al muraqaba shine wancan anta abdullah ka annaka tarahu muraqaba kin mushahada kuma fa illam takun tarahu fa innahu yashahidu shi Allah yana ganin ka to yin shi ƙari a ƙara wa'annan ɗaya daga cikin binna a cikin ibadarka bayan ikhlas da mutaba'a shi wannan mustahabi to wannan ba shi Allah ma ya buƙace su yasa Allah ya kwaitar da wasanazidul muslim kwaitarwa ne wannan akwai ne kwaitar da jin su a jiki su ƙara akan abin da suke a baya za mu ƙara musu lada da kuma kusanci zuwa gare mu da kuma kyautata musu
amma wannan ko wannan shi ake magana sai suke magana cewa ita wannan martaba ta alim muraqaba shine muka kawo anta abdullahi ka annaka tarahu wannan shine mukamin da ake magana kai shine kin duk lokacin da wannan martaba ta ka ta girmama a cikin zuciyarka ta kan koma zuwa ga aikin ka ƙara kyautatuwa kana yi kaman kana ganin Allah baraka ta ka kyautata aikin ka kayi shi da shi kana kallon shi to za ga aikin ka na ƙara kyautatuwa yana ƙara kuma kusanci zuwa ga Allah to anan matakin ne sai ka misali kaman cewa shi ne suka ce kaman almaru ko al-insan taharraka fi salati yana motsi yana juye-juye yana soso a cikin sallar shi ya soso nan ya soso nan a cikin sallar shi to nan fastahdara maqam muraqabatullah sai hadarta da maqam na muraqaba Allah Allah ina ka ganin Allah wannan wannan aikin a gaban Allah nake wannan aikin duka kai kaman mutum ne bai da nutsuwa a gaban wani babban mutum abin girma a nan doren duniya in ya dauki motsi ko zama da bai rata zai kokari ya gyara aiko amma wannan zai kokari ya gyara to wannan matsayin al muraqaba din kaman cewa fa kana tare da Allah Allah na kana kallon Allah ga Allah gabanka a gaban shi zaka yi wannan aiki kana wani sosai kana jiye-jiye kana kallakal a sallar to kana halarta da wannan matsayi na al muraqaba lillah wa tilaihi alaihi mu kana ganin cewa din kai din nan kana ganin Allah kana kallon Allah kai wannan abin a gaban Allah kuma Allah ya kalle ka nan mubashara nan da nan zaka fara mutum kuma ya halarta da matsayi na kankantar da kai ƙara kamewa amma zai ƙara kamewa duka kai irin wala'ala ba za a gane misalin da kyau ba a harkar ta duniya da kana gidan soja karamin soja ko babban soja ko yana tsaye a gaban shi yake kallon shi ai mai wargi misali bai so ya aikata na gaban shi misali kenan ko dan da nan zai rada duka ya ƙara kamewa muraqaba dan yana kallon shi dan yana ganin in yi abu a gaban shi Allah zai samu to shi ma wannan babu da alim muraqaba da an tablaka annaka tarahu shi ma duk lokacin da kake ibada musamman sallah suna kawo misali da ainihin sallah ka kauce sallah kana soshi soshi kana kalle kalle kana juye juye to kana tunda fa kana gaban Allah sai ƙara kamin ara nutsuwa duka ki ka ƙara iya ka hanya zai inda ya kamata yanda ka san wancin ƙarmu zuwa in yi hango mai gidan shi zai ƙara nutsuwa misali ke to kai ma ka ake soke kaga an ce tsaya kuma ya tsaya din sojan ko kaga kuma so mai gidan nashi na hango ina jiwo ina kallon shi na to waye kan shi zai ƙara kuma ƙara nutsuwa kaga ai yayi dai abu da ke na wajibi dan ya tsaya amma wannan ne ƙara nutsuwa da ƙara kamewa din to in ya dan wargi ne sai ya gano fa yana gaban mai gidan shi sai ƙara na kamewa to shi ma wannan kai ma ka tsaya kana sallah din da dai zaka jiye bayani da ƙirjinka ya jiya da ibla ba za ka da sallah amma dan jiye jiye haka kuma sai abu haka nan dai ba sallan ka ba sallan ka tana in dai ka ce ikhlasi kuma addini ruku'un ka da sujudan karatun kayan shi inda manzo Allah yake yi sallah ce kyakkyawan sallah kuma kai ma ka san an za a kira ka musulmi gurgurda da kai sallah din su dai ababi na muraqaban nan ba kai mataki ba amma idan in kai din wannan abu sai kuka tuna kana gaban Allah ne sai kai zai kana ka arna tsuwa aski sallah ka ka babin muraqaba misali kina ki azan jannan ko yana cikin wannan babi na alim muraqaba shi ma a cikin su yana cikin wannan to babi na ainihin mushahada shi da musulunci huwa an ta'budallah ka annaka tarahu an ta'budallah bal lam takun tarahu innahu yaraka
abin ji wannan go ka sanya abin da kake Allah na kallon ka duk abin da kake Allah din na kallon ka shine kamar da Allah ta'ala yake cewa wa ma takunu fi sha'ani wa la tatlu minhu min qur'ani wa ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shahuda istufiduna fi Allah ta'ala cewa ma takunu fi sha'ani ba za ka kasance a cikin wani sha'ani na ibada ba wala tatlu minhu min qur'anin ba za ka karanta wani abu daga cikin alqur'ani ba wa ta'maluna min amali ko ku aikata wani aiki na ajibu wala ta'maluna ko wala ta'maluna min amali ba ku aikata wani aiki ba illa kunna alaikum shuhudan face muna kallon muna halarci a wajen istufidu fi mun ke kuka a cikin shi alwa mushahada ke in ke ba ganin Allah Allah na ganin ka Allah shi na ganin ka abin wannan manzo suka cewa hazin mushahada al maqsud biha mushahada sifat la mushahada zat shine ganin sifofi na Allah ba zatin Allah din ba Allah din na kallon ka kai ma kuma kana kallon Allah din amma siffan Allah da kake hararuwa amma kuma shi Allah da kai kanka yake gani amman tunan ku to mu tsaya nan gobe sun kura kan ita wannan mushahada din annan lokaci ya gayi dan nan akwai shi nan magana aqida tsakanin mu da annin su fa wajen mushahada dan suna da abubuwa kamar guda hudu a babin mushahada din akwai almuhadara akwai almukashafa akwai almushahada akwai almuayana da suke da shi akan babin ihsani ko aga aqida mu ban tsakanin namu da nasu kuma tsakanin namu da nasu ko zuwa insha Allah gobe sai mu dora kan Allah sai ne lalle a zauna da iyayenki da iyayen shi a zauna da shi dan mutumin da bayan sallah sallah asbahi sai wajen azhar zai yi mazhabata anin hanabila da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kafiri ne shi ya kafarta mun ba ta imam shafi da imam malik su suna ganin in ba karyatawa sallan yayi ba bai kafarta ba amma fasiki ne shi masu kace irin wannan bai halatta a zama tare da shi sai a babin darura haka a zo da iyaye a duba matsalan tana da girman gaske tana da girma kware da gaske zai iya tasiri gare ta ba ta sa'a ba zai yi tasiri ga yaran su in ba a yi sa'a ba a duba wannan matsalan ta fi kin ba ta abinci girma gara hana ta abinci da wannan abin da yake aikatawa naka a zauna a duba arwa girman abin a jawo hankalin shi annabi tsoron Allah ya dawo da yin sallah wannan shi kuma ta azo na ai an fahimta ko san daga baya abin da iya suka yanki amma su duba su tsoron Allah dan kiyaye addinin yassu da kuma ainin yaran da za ta zasa ga nan gaba a san abin da ya kamata a duba akai wajen zaman su na aure duka ke wannan da shi ne takeici
na wannan shi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saki
ke kawo dai mun nan ba haka shi nan yake magana akai ba shi ne dai kuskuren fahimta hadisi ya tabbata hadisi da yawa akan maganan wando kai wuce idan sawo riga ko wando na namiji kai wuce idan sawo shi musamman hadisin Abu Dauda da isnadi ingantacce manzo Allah ya ce izratul mu'min nisfus sa ولا جناح بينه وبين الكعبين ما أسفل من الكعب في النار من جر ثوبه لا ينظر الله إليه يوم القيامة هكذا يقول حديث يزول إزرة المؤمن أدم المؤمن إن دا أكي بقات انتفاق شو من دود ريدا إن زن يقول نورا وزن إن جل بيان إن جل بيان مثال الله يتشي أدن يسيا ربهم قوري وما ستشي ولا جناح باب الليفي إن يسكيش لكاني ربهم ربهم قوري إن زوا إذا ساو adan dai rabin ƙorinka amma idan ka sake shi daga rabin ƙorin zuwa idan sawunka babu laifi idan wandanka ko riganka ya wuce idan sawunka yana wuta ran tashi alkiyama aka ce daidai wajen Allah ta'ala zai maka azaba da shi azaba ƙorwanka kana ji wanda kuma wandan shi ko rigin shi yana jan ƙasa ko atake din nan da ake ran tashi alkiyama Allah ta'ala ba zai kalle ka ba bazai kalle ka abinda imam Malik ke magana akai shine hadisan da aka kawo baqar da girman kai da girman kai da girman kai duk mutumin da ya dinka tufafi har yanzu idan sau shi girman kai ya rubuta to dinka tufafi ya irin haka din kuskure girman kai ne ya tabbata a cikin hadisin sai na Abu Bakar Siddiq da manzo Allah ya wannan magana ya ce Rasulullah ni mutum ne mara kiba in na sanya zani na izar dina yakan sauka ya wuce idan sawuna sai in na kula na dage shi sai manzo Allah ya ce ai kai baka yin haka dan girman kai haka ba da ba wai da sanin shi ba da danganci yake sakin shi in ya dan zame mishi sai ya daga ya ce ai kai ba dan girman kake baka wanda yake barin shi bai dagawa shi yake da girman kai kai ko in ya zame kana daga kayan ka daga naka babu wani malami ahlus sunna dai sai ni inda ambata a cikin wasu kadashi a kasar nan kila amma an ahlus sunna wannan wando kai wuce idan sau yana daga cikin shi'arun su ba fa a ce ba ka sai tsara bukurun ka ba yadi tsaya kan ma idan sau wannan ai yayi go to amma ya wuce idan sau an ce yana wuta ka ja shi kasa Allah ta'ala ba zai kalle ka ran tashi alƙiyama ba naka in akwai malaman da suke aikata haka nan babban kuskure suke aikatawa musan saba suna wannan babi din sannan kuma suna cikin karkashin wani iri da gargadin azaba a wajen Allah ran tashi alƙiyama ba daidai bane wani abin kodai misali ke nake an fahimta ko
amma ne da sai su har kusan goma sha biyu wadanda da ta'amu kun yi ya sawa wa musulmai a kansu akwai bukatar a bayar da al'umma sai na bin shi muke cewa assalamu alaikum ya she ina fata alheri a kowane yaushe da fata Allah ba sai ki ya kare mu ku a duk inda ku kasance she ga sun can baya a majalisar asuba kun karantar da mu littafin da kuka wallafa game da hukuncin da babanci da wanda kuka wallafa game da azumi sai ta shawar duk domin yadda yake da ta'ama guri da rubu shigoninsa lura da yadda abubuwa suka ƙara bayyana game da abubuwa suka ƙara bayyana ga mutane za mu so ko da talkisi ne a samun da gare ku na dukkan matsalolin da ta'ama guri waɗanda suka bayyana a gare ku tare da samar da wasu lekcoci domin warware su ɗaya bayan ɗaya bayan wayar da kan al'umma bayan wani da kan al'ummar da ba su san illolin kiyoyin sa ba babu shakka hakan ka iya zama sababin shari'a ga jami'ai da yan goyon baya a makance waɗanda suke kewaye da shi suna ta surute Allah ba su iya ganar da mu da shi ta fashe da shi
to ma'amalin suna da yawa gaskiya in aka goya ta lakci za a daina yin karatu ne shi za a daina yin karatu sai dai kawai jefi-jefi duka ke ma'amalin suna da yawa kwarai da gaske suna biyuwa sosai misali ke ne ake madina ga bada shawara din za a ɗaukan ɗaya bayan ɗaya kaɗan kaɗan amma ba za a hana karatu gaskiya da kuma karatu shi yake da muhimmanci duk da yin raddin shi ma karatu ne shi ma wani raddin shi ne matakin ƙarshe gina mutane akan aƙidarsa ida da kyau aƙidarsa kyakkyawa shi ne ahammu sai dai in an samu irin waɗannan shubuɗin to sai kuma a ɗan samun lokaci da a ɗan yi bayani a kansu a wawarisu duka ake ma za a duba a ganin insha Allah lokaci bayan lokaci za a dinga ɗaukan ɗaya bayan ɗaya ana ɗan warware su in Allah ya soya da duka ake
an gane kuma an hinta ku subhanaka allahumma bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka
Thank you.